يا الله يا الله نهكا الله نكينا نرقى بروكك تهك هويبا كوجمها تنبيان كيدا كوجمها تنبيان كيدا
muna so ilimin yaranmu ya samu bunƙasa su samu natsuwa saboda matsalar shaye-shaye nan yana daga mana hankali
a matsayina na matashi ina buƙatar abubuwa biyar ne a wajen gwamnati na farko shine fannin lafiya da kuma tsaro
abinda nake so gwamnati ta sa gaba a wannan sabon shekara da matsayina na uba shine a gaskiya harkar tsaro
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Banda matsalar tsaro da tsadar rayuwa abin da yafi daukar hankalin 'yan Najeriya a halin yanzu shine babban zabe da ake shirin gudanarwa a kasar a matakan jihohi da kuma gwamnatin tarayya. Batun da kamar kowace shekara zabe al'umma ke bayyana fatan samun ingancin rayuwa ko kuma sauyi. A yau shirin domin iyali ya nemi jin abin da jama'a ke so shugabannin da za a zaba su sa gaba idan aka zabe su domin samun ingancin rayuwa da kuma ci gaban iyali.
Sunana Bilkisu Umar Umar Lida daga Zinariya C. Muna so ilimin yaranmu ya samu bunƙasa su samu natsuwa saboda matsalar shaye-shaye nan yana daga mana hankali. Domin yaro yanzu dan karami dan shekara 9 10 sai kaga ya zama dan shaye-shaye. Barin area mun nan muna fama da damuwar yara yan shaye-shaye. Idan yaro yayi shaye-shaye sai kaga yana tunanin a bari maman shi ma yana bubbude mata ido saboda mini wallahi rashin kuwai kula ne da mu da ƴaƴanmu da ba a yi gaskiya tsakani da Allah shine muke so da Allah muna roƙon gwamnatin nan tamu mai albarka a taimake mu mu iyayen yaran nan a taimake mu a taimake ƴaƴanmu ga makarantun nan wani ma bai da yanda zai biya school fees na makaranta kin ga kaman ni din ina yin sana'a don biya mu yara na makaranta saboda baban su bai da karfi kuma ba zai in ce mishi dole sai ya nima ba zan sashi je yayi sata zan sashi don in ce mishi in an sawa da to ni na kama sana'a ina harkoki na in yi wani kama nan in kama nan dan ni har nayi wanka saboda in biya yara na makaranta saboda asirin mu ya rufu daga ni har mai gidan nawa to shi ne muke so da Allah a taimake mu mu mata a taimaka mana shi yasa muke kokari mu mu dan tsindin mu cikin siyasan nan mu gani a dan yi da mu saboda ƴaƴanmu na gaba su samu ilimi mai albarka mu mu samu rayuwa mai amfani Allah kuma ya shirya mana yaran mu a taimake mu da Allah
Angela Lami dabar gaskiya kowa ya san insecurity da nan nan a Southern Zone har karshe ma ba ma iya samun baki saboda maganan insecurity na kidnappers din nan sun yawa mana a Southern Zone ba dama ka je ka dantsar da doyanka ko shinkafanka ba za ka dawo kai bacci ba amma gaskiya matasa sun karbi wannan abun sun sa a cikin aljihun su kaman sana'a ban san ko saboda rashin aikin da ba iya ba su aiki bane ko menene zaka ga yara sun gama makaranta suna da masters suna da degree amma ba aiki sun je sun samu abokanai bad friends su sa su a cikin wannan halin abun nan na san yana nan a cikin gidanmu ne in ba haka ba ki je ki sayar da doyan ki bari ki dawo gida ki bacci ba ba ko ba zai iya zo san cewa kin sayar da doya ba sai dan gida so roko na nan shine da mun samu sabon gwamnati su nema yanda za su magance a dan bude wayan sabuwan da dan taimake tallan yaran nan da sun gama makaranta su samu abin yi ko wadannan ababen zai dan rago don gaskiya har mun kace zaka je Southern Zone ne za ce sai kun dawo don magana insecurity magana kidnappers ya mana yawa inda gwamnatin nan Allah ya sa duk wanda ubangijin Allah ya iya bashi matsayin nan su yi hakuri su dan dube wurin uraren mun nan don gona kidi ma ba ka iya yi ba don insecurity ba ka je gona ba in karfe 6 yayi ko wani an so ya koma daki kana daki din ma ba ka sira ba gaskiya akwai damuwa na roko na nan shirin da ubangijin Allah ya bar mu a cikin masu rai da lafiyar mu iya gani ubangijin Allah kuma ya dora ma mai cici damuwa na shine a dan kula da wannan wurin magana insecurity in sun ba ma matasa abin yi kuma ba aikin gwamnati ba an bude su factory dan wani abu sun dan sassa su a wurin ina ga wadannan ababen zai dan rugo roko na kenan ma gwamnatin da za ta samu shiga
sunana Hajiya Barira Muhammad muna tare muna zaune da ƴaƴanmu ga su nan suna nan kacakaci a gari ba aikin yi wayansu ma sun gama makaranta wayansu ma suna da degree sai ƙarya sai a ce za a daukan mana ƴaƴa aiki amma ba abin da ake musu gaskiya na farkon abin da ya kamata su taimaka wa makaranta akan karatun yara domin yara muna bukatar yaran mu duk suna zaune yawanci a gida talauci ya hana mu mu samu mu biya ma ƴaƴayen mu kuɗin makaranta da wanne da tsada abinci mutum zai ji ko mutum yana da yara sun kai 10 zai iya biya musu makaranta dole yaran nan gasu nan suna ta bol a titi ana kallon su kamar ba manya a gari kamar ba mu da shugabanni karshe yaro idan ya girma sai kawai ku ji yana cewa ni ba wanda ya taimake ni saboda haka ba wani babba abin da yake gani kenan a cikin rayuwa saboda ya tashi a cikin wahala ya girma a cikin wahala manya masu motoci makota ma basu mai taimakon ba suna ganin ɗayan namu suna yawo a cikin anguwa babu wanda zai ce tunda ni ina da rufin asiri Allah ya min rufin asiri makoci na ga ƴaƴan shi nan suna ta bol a anguwa ba wanda zai ce bari in dauki guda ɗaya in dinga biya mishi makaranta to dan haka muke addu'a muke kuma roƙon Allah kuma zamu tsaya da kafafuwan mu mu jajirce mu zaba kuma muna sa rai Allah zai taimake mu a cikin al'amarin mu
sunana Philip Nanpon Sambo ina aiki ne a Barkin Ladi a matsayin Youth and Sports Secretary
me kamata a ce in ƴan takarar nan sun ci zabe ko da ma wane ne su yi ma matasa
kin ga na daya kin ga kaman Youth Acquisition Center wajen koyar sana'a kenan akwai su da yawa ba su ba ba akwai su amma kayakin da ya kamata na anayin a zo a sa duk matasa zo su aikin kin gan babu kin ga zan gina youth center ko excellence center amma ba sa kayan aiki ba to me amma nan so a sa kayan aiki kuma a ga su muhimmancin zan su yi wannan koyar wannan aikin ga amma za su samu a karshe kin ga zai taimaka na daya kenan na biyu idan sun samu matasan da suka aiki ai sun yi domin suna son cin gaba ne sai ku duba ku kansu me ne damomin su me ya kamata a yi musu don su ma wata rana ma su ce eh nayi kokari sai ka kira su ka zo da su ku yi hira da su su ga maka damomin su dan sai ka zaba wani ka zan zaka kai sai ka yi musu kaga wannan sun ganka za su baka daraja kuma za su sun cewa eh sun ci murin zabe da suka yi
a matsayina na matashi ina bukatan abubuwa biyar ne a wajen gwamnati na farko shine fannin lafiya da kuma tsaro domin matashi ya samu tsaro zai iya samun kwanciyar hankali da zai iya nazarin neman abin da zai tafiyar da rayuwarsa ba sai ya tsaya jiran gwamnati ta bashi aiki ba na biyu shine tattalin arziki idan gwamnati za ta bunkasa tattalin arziki ba yoyo a ce dala ya hau ba dala ya sauka in za ta iya zauna ta gyara tattalin arzikin nan a matsayina na matashi zan ji dadin tafiyar da rayuwana na uku shine harkokin noma idan gwamnati za ta bunkasa harkar noma domin duk kasar da take ciyar da kanta abubuwa zai zo mata da sauki na hudu shine fannin ilimi ina so gwamnati a gyara fannin ilimi domin aka samu matasa suna da ilimi zai rage gudanar da miyagun ayyuka na biyar yana karkashin inganta tattalin arziki ne a matsayina na matashi ina roƙon jami'an gwamnati da sauran 'yan siyasa su rika janyo mu matasa suna dora mu akan harkokin su da suke yi kuma aiki ya fito ba wai sai a ce sai dan wane da wane ba wai sai ka ji ana daukan ayyuka a sirrince ba a dinga buɗa ƴaƴan talakawa su ma su dinga samu
a matsayina na uwa gaskiya abubuwa da dama da mu iyaye muke so gwamnati da za ta iya mana musamman yanzu abin da ya tunkaro mu na karawa karatun jami'a kuɗi wanda a gaskiya mu iyaye muna ganin mu da ba mu da ƙarfi kamar ana nuna mana cewa ƴaƴan mu fa ba za su yi karatu ba to gaskiya wannan abu yana ci mana tuwo a ƙwarya domin muna fama ma a wannan marar da abin da zaka ci da lafiya sannan babu abin yi sannan samun yayi karanci abubuwan rayuwa yayi tsada to da wanne bawan Allah zai ji gaskiya wannan karin kuɗi da aka yi mana in so samu ne a mayar da shi yadda yake a da din ma yadda yake wata kila zaki ga 50,000 100,000 to da yaya ake kwagwagwa da za a je a samu balantana yanzu a biya ninka so 200 ma to muna fata gwamnati za ta duba wannan
sunana Halliru Abdullahi Maraya tsohon mai ba gwamnatin jihar Kaduna shawara akan harkokin addinin musulunci abinda nake so gwamnati ta sa gaba a wannan sabon shekara da zamu shiga matsayina na uba shine a gaskiya harkar tsaro da yawa iyaye mun rasa ƴaƴa mun rasa mata mun rasa maza sanadiyar rashin tsaro dake addaba kasar nan misali yanzu a yanzu an rasa wajen mutane 53,418 a wajen shekara 7 da wata 7 da wannan gwamnati take mulki saboda ya kamata a sa tsaro a gaba sannan kuma bayan haka a dauki mataki wajen ganin cewa kungiyar malaman jami'a ta kasa bata kara shiga yajin aiki ba domin babu shakka rashin ilimi ga al'ummar kasa shike haifar da matsanancin talauci Allah ya sa za a ji kuma ai amfani da abin da muka bayar shawara
Kadan kenan daga cikin dimbin matsalolin da suka addabi al'umma a Najeriya da suke hankoran ganin shugabannin da za a zaba sun shawo kai. Batutuwan da za mu ci gaba da haska fitila a kai a cikin shirin biiznillah. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Zainab Babaji da kuma Halima Abdulra'uf da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu nufi kasar Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Jumbe Hamza da daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri.
Umadi ko kan wani wani haba. In yi shuru ko yi magana.